This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan wani lafiya. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Juma'a 19 ga watan Yuli. Bayan labaran duniya, za a ji abubuwan da 'yan Najeriya ke cewa bayan da 'yan majalisar wakilai suka yi alkawarin bayar da gudunmawar rabin albashinsu na tsawon wata 6 ga asusun tallafa ma 'yan Najeriya da abinci.
Matakin da suka dauka kuma dole a yaba musu, amma ni a nawa tunanin indai suna son wannan taimakon da suke so su yi tasiri, ba wai basic salary din su za su ce a raba biyu ba, a raba allowance din nan nasu na shekara daya.
Za kuma a ji cewa hukumar bayyana alƙaluma ta Ghana ta ce akwai dimbin matasa marasa ayyukan yi a ƙasar.
Wani youth policy ma muke da shi sosai takamaimai da
kamar kowace ranar Juma'a. Yau ma muna tafa da shirin tallafa wato tubalin tsaro wanda Hassan Maina kaina ke gabatarwa, inda yau shirin ke maida hankali kan darasin koyo daga yunkurin kashe tsohon shugaban Amurka Donald Trump. Da yake yau Juma'a ce, za mu ba ku dama ku bayyana ra'ayoyinku kan maudu'in da mai magana zai zaba da kansa. Lambar da za a kira kamar yadda aka sani ita ce 2-0-9-0-6-8-0. To amma kafin nan, ga Aisha Ma'azu da labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Ga labaran duniya. Yayin da wasu manyan jigajigan jam'iyyar Democrats suke matsawa shugaba Joe Biden ya haƙura da manufarsa ta neman tazarci a wa'adi na biyu, 'yan Republicans su ma sun fara hasashen wanda zai maye gurbinsa wanda zai kara da ɗan takararsu kuma tsohon shugaban ƙasa Donald Trump a zaben da za a yi a watan Nuwamba. Wata kalmar da aka yi ta furtawa a wurin babban taron jam'iyyar Republican ita ce Joe must go, wato dole ne Joe ya tafi. Har idan haƙar jam'iyyarsa ta kai ga cimma ruwa na tursasa masa har yi haƙura da neman tazarci gabanin babban taron jam'iyyar Democrats za a yi a watan gobe, akwai wanda su ma 'yan Republicans suke hasashen zai maye gurbinsa. Lori Klein Corbin, mamban kwamitin jam'iyyar Republican na ƙasa mai wakiltar jihar Arizona, ta ce bisa tsarin jam'iyyar har ma idan suna aiki da shi kenan, Kamala Harris ce ta dace ta maye gurbinsa a kafin lokacin babban taron inda ake sa ran za su bayyana ra'ayinsu. Gamayyar kungiyar kwadagon Najeriya ta ce tayin naira 70,000 da shugaba Tinubu ya yi a matsayin mafi karancin albashi da dubu, wato da babu gara ba daɗi. Shugaban kwadagon sun bayyana matsayar gabanin gabatar da tayin ga majalisun kwadagon don gamsar da su. Amincewa da hakan ya fi a'ala. Daga babban birnin tarayyar Abuja, Najeriya, ga Nasir Adamu Alhikaya da cigaban labarin.
Wannan dai na nuna a karo na farko tun neman mafi karancin albashi mafi yawa a Najeriya, naira 600,015 ya sauko naira 477. Shugabannin kwadagon sun maida kuka kube ta hanyar yin na'am da tayin da gwamnatin ta yi. Bayan kammala ganawa, babban sakataren kungiyar kwadago ta TUC Comrade Nootoro ya ce sun amshi tayin da gabatar da hakan gaban majalisunsu.
Eto mun kai majalisar kolinmu domin mun kai musu tayin da shugaban kasa ba sun kuma lamunta da shi da fatan Allah ya sa albarka, amma a san bayan haka za a kai majalisa da fata ke dawo shugaban kasa.
Wato ma'ana madi comrade kukun shugabanni kun ga musu da wannan naira 70,000
a naira 70,000 din nan da babu da ya gara ba da ya ba isa ma'aikaci za ta yi wa ko kawai da mun san babu ne ya gara ba da daɗi.
Alfred, amma ma'aikatan da kuna fatan za ku yi gamsar da su duka su amince da wannan kudin kenan?
Of course, a duk ma'aikatan mu su da wakilai a majalisar koren kungiyar kwarin ba.
Tuni ma'aikata na sassa daban-daban suka fara mai da martani da mafi sauki shine na nuna ba abin da za su iya yi tun da jagororinsu sun mika wuya. Malamin makaranta Muhammad Bello Nawaila ya ce ba wani tasiri da mafi karancin albashin zai yi in an duba dan karan tsadar rayuwa a Najeriya.
Ya zaka ji zai ka fara da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ne saboda ba yadda zaka yi. Idan aka baka 70,000 yanzu fa tukun 70,000 kan ya fito sati 1 da ya wuce buhun gawayi 4,000 ne yanzu ya kuma 4,500. In ka duba zaka ga cewa nawa shinkafa ta kara a sati. Wannan kudin fa yana shigowa aljihu zaka ga farashin kaya komai ya kara ne. So zaka ga cewa 70,000 din nan da aka baka maybe percentage din da increment na abubuwan siya da zaka siya zuwa asibiti zuwa waye zai shi ma zai ninka. Sai ga 70,000 din maimakon ma ta zama ma kari asara za ta zama maka. So ba wai muna neman 70,000 bane. In fact in dai har kari za a yi to tun farko yadda lebo ta fito ta ba mu confidence tace 615 za ta nema. To mun dauka za a karki a anyi ta tabar za
Ita ma kungiyar gamayyar kungiyoyin arewa to CNG da ke mara wa gwagwarmayar ma'aikatan baya ta ce matukar shugaba Tinubu bai garan bawul ga lamurar walwalar ma'aikata da matasa ba za a iya fuskantar kalubale.
Ta yaya kake tsammanin a yau abinda ake sayar da shinkafa a cikin gida ma ta ta sama naira 80,000 ai waje tana naira 90,000 da wani abu. Ta yaya kake tsammanin zan kawo mutum naira 70,000 kace ka burge shi? Abubuwan da suka kamata shine duk wannan subsidy din da gwamnati ta janye subsidy din na mai ne na wutar lantarki ne dukkan shi gwamnati ta maido shi.
Alamuna nuna batun neman karin mafi karancin albashi dai zai dakata zuwa wani lokaci dan yan kwadagon sun yada gora sai komawa kan batun tsadar rayuwa. Nasiru Adamali kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Gaida Elhikaya da wannan rahoto a kuma gaida Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. Kamar yadda aka ji masu fashin baki da kungiyoyi da ɗaiɗaikun 'yan Najeriya na ta furta albarkacin bakinsu tun bayan da 'yan majalisar wakilan ƙasar suka yi alkawarin bayar da gudunmawar rabin albashinsu na tsawon watanni 6 ga asusun tallafa ma 'yan Najeriya da abinci. Madina Dauda gare ki.
Yan majalisar wakilai su 360 ne suka amince da bada rabin albashinsu har na tsawon watanni 6 domin su taimaka wajen shawo kan matsalar hauhawan farashin kayan abinci da kayan masarufi da kuma kawo ƙarshen yunwa da al'umma ke fama da shi a ƙasar. Abubakar Hassan Fulata dan majalisar wakilai ne.
Ita gwamnatin kanta za ta shigo da kayan abinci kuma za a buɗa wa 'yan kasuwa na ƙasa su ma su shigo da kayan abincin. Burin shi ne abinci ya wadata kuma ya yi sauki. To don mutum wannan buri mu ma 'yan majalisa muka ce to mun bada rabin albashinmu a ƙara a sayo kayan abincin da za a raba.
To amma shugabar gidauniyar Tozali mai kula da mata da yara Barista Maimuna Yayi Abubakar ta yi tsokaci akan wannan batu.
Abu ne mai kyau matakin da suka ɗauka kuma dole a yaba musu. Amma ni ana watunanin indai suna son wannan taimakon da suke so su yi tasiri ba wai basic salary insu za su ce a raba biyu ba, a raba allowances din nan nasu na shekara daya. Tunda dai idan kika tara allowances din da suke karba suna karban wajen miliyan 200 da wani abu, sai a raba allowances din su nan na shekara daya, rabi a dauka a siyawa talaka abinci. To kin ga wannan zai tasiri ba?
A nashi nazarin kwararre a fannin siyasa da diplomasiyar kasa da kasa kuma malami a jami'ar Abuja Dr. Faruk Bibi Faruk ya bayyana ra'ayinsa yana mai cewa
to a gaskiya akwai tantama ma akan wai menene albashin 'yan majalisa ne saboda su suna mai da shi kama wani sirri. Abinda aka sani tsurar dai albashin 'yan majalisa da suka fada bai fi 800,000 a wata ba, wanda kuma a dukkan alamu su suna maganar albashin su ne kawai. To amma allowance ya rinbaya albashinsu kusan su 80 da wani abu. to kusan ka ce 400 da za su bayar na wata shidan nan, ka hada yawan su 360, watakila duka bai fi miliyan 864 ba. To wannan miliyan 864 kwata-kwata ba bai fi motoci biyar da za a saya yan majalisa akan kuɗi miliyan 160 da suka ce dole su suna da buƙatar wannan motocin don yawo. To kin ga maganar da suke na wannan kawai ya zama kama wani wasan kwaikwayo suke da 'yan Najeriya da yi musu gwalo kenan.
Manazartan sun yi kira ga gwamnati da ta ƙara yawan kwanaki na buɗe boda saboda shigo da kayan abinci domin kwanaki 150 sun yi kaɗan. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Madina, yanzu kuma sai Ghana, inda wani rahoton hukumar bayyana alƙaluma ta ƙasa ke cewa matasa marasa ayyukan yi sun yi fa yawa a ƙasar, musamman ma 'yan mata. Hamza Adams, gare ka.
Kamar sauran ƙasashe masu tasowa, rashin aikin yi ga matasa kalubale ne babba a Ghana, wanda ke shafar matasa da dama wajen samun ingantaccen aiki da samun daidaitun tattalin arziki. Wani rahoton baya-bayan da hukumar kididdiga ta ƙasar Ghana ta fitar ya nuni da cewa kimanin matasa miliyan 1.9 masu shekaru 15 zuwa 35 a Ghana ba sa neman ilimi, kuma ba sa aiki, kazalika ba sa shan horo a cikin kwata na uku na shekarar 2023, cikinsu kuwa mata ne suka fi yawa, da adadin su ya kai miliyan 1.2 idan aka kwatanta da maza da yawan su ya kai 700,000 akalla. Masu sharhi kan al'amuran yau da kullun na ganin wannan matsala da ya shafi matasa zai iya yin mummunan tasiri akan tattalin arziki da tsaron kasar har in gwamnati bata dau mataki ba. Umar Sanda Ahmad mai sharhi ne kan harkar tsaro ya ce
alama ne da yake da mummunan tasiri inda ba tafiyar da al'amura yanda ya kamata ba, domin a ce a samu matasa suna yi zaman kashe wando idan ba magance ba zuwa gaba. Kana batun 1.9 million karuwa ake samu cikin population, don shi zuwa gaba an zo a kai wani lokaci percentagin iya hau ya kawo mana damuwa.
Alhaji Musa Shekayi, ɗaya daga cikin masu magana da yawun gwamnatin jam'iyyar MPP mai mulki a yau, ya ce duk da matsalar da ake fama da shi fa gwamnati na kokari.
Ba yana ɗaya daga cikin abin da wannan gwamnati tun da ya shigo ya kama mulki ya kawo su shirye-shiryen da yake duk yanda za a yi dai an rage wannan radadin ainihin rashin aiki. Idan ba kamata ba an fito da youth unemployment, aka fito da tsare-tsare wanda zai taimaka ma matasa saboda a rage wannan rashin aiki.
Ita kuwa Mamata Musa Sharif mai fafatukan kare hakkokin matasa a Ghana na ganin tsare-tsaren da gwamnati ta bullo da su wajen bunkasa harkokin matasa ne suka yi rauni, a don haka ake fuskantar wannan matsala.
Policies mu na Ghana, wani youth policy ma muke da shi sosai takamaimai da ke te ko yake duban bakin lamarin yara maza da mata cikin Ghana mu, kuma muna da shi to mu tambaye kanmu yana aiki dai aiki da yake bai aiki na yanzu ya bar youth da yawa suna zama gent mu duba bangaren zamantakewar mu ma ayyuka nawa mu da kan muka create makanmu. To ai ba bai gwada cewa kamar in yaro bai je secondary school ko ya je SS ko ya je university saboda shi dai yayi aikin annu, akwai ayyukan annu da yawa. To yaran mu ba su yi ko kuma mu ba mu bude musu wannan dama su yi ba, saboda shi yana ga cikin ababen da ke ci mu na tuwo a kwarya.
Koshin ina mafita. Dr. Najib Ibn Hassan mai sharhi ne kan harkar tattalin arziki ya bayo gwamnati shawara.
Kinan muna da masu neman aiki da yawa ba aiki, mu kama kuma training institutions kuma inda za ta ba yara ilimi na hannu, ko da mai sha kare university a grade mu kirkiro kuma wani wuri kuma na training kafin mai shi ya zo labor force, ko kuma wai national service kuma wai shi ya yi shekaru ya yawa a shi wani ya je military wani ya kaza a yanka shekarun ko 2 or 3 years a lokacin an ba mai shi allowance ne ba salary ba ne.
Rahoto dai na hukumar kididdigan ya nuni da cewa adadin mutanen kasar Ghana kafin karshen shekarar 2021 sun kai miliyan 30.8. To har in ba ci gaba da ɗaukan matakai na magance matsala na rashin sana'ari ga matasa ba, ko shakka babu zai iya haifar da matsala, in ji masharhanta. Hamza Adam, muryar Amurka daga Kumasi, Ghana.
To gaida Hamza, yanzu kuma ga shiri na gaba.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. A yau za ku ji yadda masana tsaro a Najeriya ke cewar harin bindiga da aka yi wa tsohon shugaban Amurka Mr. Donald Trump da halin yanzu yake kara takarar shugabancin kasar a karo na biyu. Ka iya zama abin darasi ga Najeriya.
Za mu iya koyon darasin cewa barin kowa ya mallaki bindiga to fa haɗari ne. Kamar yadda Amerika muke ganin kusan mutane da yawa kowa ya mallaki bindiga.
Duba da yadda wasu 'yan ta'adda suka nemi wasu ƙauyawa a jihar Zamfara da su biya kuɗi naira miliyan 200 muddin suna son a bar su su yi aikin gona a wannan shekara. Jama'ar yankin sun bara.
So duba da irin wannan za mu iya cewa mutane gaskiya hankali ba kwance ba.
Wata kungiya a jihar Sokoto ta ce taɓarɓarewar tsaro a gabashin jihar ka iya jaza karancin abinci a jihar baki daya.
Domin kashi 70 cikin 100 na mutanen gabashin Sokoto ka al'ummomin ba su noma kuma suna biyan kuɗin haraji kafin su yi noma.
Domin jin cikakken shirin tare da ni Hassan Maina kaina sai a dakace mu. Bari mu yaye kallabin shirin daga kasar Amurka, inda wani harin bindiga da wani ɗan bindiga ya kaiwa tsohon shugaban kasar Mr. Donald Trump da halin yanzu yake ƙara takarar shugabancin kasar a karo na biyu. Masanan na cewar abin akwai darasi ga Najeriya. Kwamishinan 'yan sanda Rabiu Ladodo da kan mana fashin baki akan al'amuran tsaro ya ce wannan hari da ɗan bindiga ya kaiwa shugaba Donald Trump akwai darasin da za a iya ɗauka a Najeriya.
Za mu iya koyon darasin cewa barin kowa ya mallaki bindiga to fa haɗari ne. Kamar yadda Amerika muke ganin kusan mutane da yawa kowa ya mallaki bindiga. To gaskiya nan sai mun hatara. Kaga yanzu abin da ke faruwa gwamnoni na sayan bindigogi ana ba mutane su kare kansu. Gwamnatin ma wasu gwamnatocin jihohi sun yi shela kowa ya kare kanshi. Gaskiya akwai haɗari. Sai an kasance ana kula da wa ke da bindiga kuma bindigogin nan ina ake aje su kuma don me ake sayan su ake ba mutane. Koda bayan karnin mu koda bayan rayuwar mu ka rubuta ni na ga ma daman bindigogi na yawaita hannun mutane. Koda dalilin mallakar bindigan nan wani abu ne mai kyau to gaskiya sai mun ba ran mu cewa zai iya zame mu kuma haɗari. Na biyu yanci yayi yawa Amerika kowa na da yanci da sauran yanci yana da kyau amma mu diba tsarin mulkin mu tace iya yancin da doka ta yadda sauran yanci wanda zai iya cutar da al'umma to gaskiya kamata a rika dakile shi. Na uku kuma shine amfani da hanyar kimiyya ta zamani. Yanzu zamani ya kawo abubuwa da yawa wanda wasu su za su yi mana amfani a rayuwarmu. Tunda kaga shi wanda ya wannan halbi an ce snipers wato ƙwararrun mahalaba na gwamnati sun halbe shi. To kaga kenan wannan akwai taimakon kimiyya. Kenan kila suna kula da duk in ana taro ko kuma suna kula da duk abubuwa wurare CCTV da sauransu. Sannan kuma jami'an tsaron su koyaushe kenan cikin takwana suke. To shi ma wani darasi ne da jami'an tsaron mu za a koya gwamnatoci a zamanantu da halin da ake ciki.
A jihar Zamfara, 'yan bindiga ne suka azawa wasu mutanen wasu garuruwa harajin naira miliyan 200 muddin suna son a bar su yi aikin noma a daidai lokacin da damuna ke ƙara yin albarka a wannan yanki. A halin yanzu dai mutanen yankunan da ke yankin karamar hukumar Zurmi na cikin halin kakanikayi kuma sun bara. Wannan wani dan asalin yankin ne ke kokawa.
Za a ce mutane suna cikin fargaba duba da cewa yanzu to an kama kan hanyar da cewa noma ya kankama ana samun ruwa akai-akai gashi kayan gona suna kan lokacinsu. To kaga idan mutane ya zamana waɗannan kuɗaɗe da aka ɗora na farko babu kuɗi a jikin mutane. Sannan na biyu ana tunkarar lokacin da za a ce ana nan da ɗan wani lokaci kaɗan za a fara girbe-girbe. So duba da irin wannan za mu iya cewa mutane hankali ba kwance ba ganin.
Gwamnatin jihar Zamfara ta ce Samsam ba ta goyon bayan baiwa 'yan ta'adda kuɗi. Honorable Manir Haidar Kaura shi a kwamishinan watsa labarai na jihar ta Zamfara.
Wannan gwamnati ta mai daraja gwamnan jiha Dr. Dauda Lawal ba ta goyon bayan a dinga ba da kuɗin fansa. Asali ma gwamnatin ba ta yadda da sulhu da waɗannan 'yan ta'adda ba kuma gwamnatin na iya bakin ƙoƙarinta na ɗaukan matakan da suka dace musamman a waɗanda suka yi daidai da zamani domin ganin cewa an kai shin wannan harkar ta'addanci a cikin jihar Zamfara. Al'umma suna ganin ba a dade ba satin da ya gabata bayan zaman majalisar tsaro ta jiha an dauki mataki na hana zirga-zirgar babura daga karfe 10 na dare zuwa karfe 6 na safe duk kokari ne na bullo da hanyoyi waɗanda za a dakile wayannan ta'adda
a jihar Sokoto wata kungiya ce mai zaman kanta ta fidda wani rahoto da ke nuna yadda kara ta barbarewar tsaro a gabashin Sokoton ke barazanar jefa jihar cikin karancin abinci na nemi karin bayani daga shugaban kungiyar Basharu Altine Guyawa Isa
domin kashi 70 cikin 100 na mutanen gabacin Sokoto yankin Raba yankin Isa yankin Sabon Birni yankin Gwarayo yankin Wuro da wani yanki na Gada duka al'ummomin ba su noma kuma suna biyan kudin haraji kafin su yi noman kuma ko su yi noman ba lalle bane su cire amfanin gonar wannan sanannen al'amari ne ga gwamnati sanannen al'amari ne ga kowa kuma waɗannan alƙaluma da muka yi ainihin amfani da su na yawan hwadin hekta wanda ake noma a gabacin Sokoto da yawan ainihin metric ton na abinci wanda ake samu gabacin Sokoto idan aka noma ai in ka auna shi da irin abincin da ake samowa kowace shekara jihar Sokoto gaba ɗaya zaka tabbatar da kashi 70 zuwa 80 na abincin da ake samowa domin al'ummar jihar Sokoto daga gabacin Sokoto yake hitowa duka kuma wannan babu shi ba a noma to yaya al'umma za su kasa wannan shekara ita ce ta kamari domin noman ba a yi na yi iyaka al'ummar gabacin Sokoto noma na gonakin da a kusa da gari ka yi kaɗan ka hita wani wuri ka ce ka yi noma inda ba kusa da gari ba kuma ko kusa da garin kana yi kana dubo kana ganin abinda zai hito ma gabas ko yamma ko kudu ko arewa to kamarin wannan al'amari ya fi yawa wannan shekara dole ne gwamnatoci ko gwamnati za su Sokoto ta yi wani abu waɗannan alƙaluma kuma sanannu ne daga ainihin hukumomi ne na gwamnati daga alƙalumma ne na gwamnati waɗanda aka yi amfani da su suna nan ma'aikatan ne na hilaye da noma da gandun daji duka suna nan cikin rumbunan bayanu na gwamnatin jihar Sokoto wannan shine gaskiya al'amari Malam Hassan
a wani abu mai kama da arashi kuma a kamfanin nan dake bincike kan sha'anin tsaro wato Beacon Intel a rahoton dake fitarwa na wata-wata ya nuna yadda ƙarin taɓarɓarewar tsaro a Najeriya abin ke ƙara tsananta. Dr. Kabiru Adamu da ke zama shugaban wannan kamfani ya mun ƙarin bayani.
Wato abin da ke da ban mamaki shine yadda tsaro yake ƙara taɓarɓarewa arewa. Har dai ma misali arewa maso yamma inda jihohi 10 waɗanda muka fi ganin matsalolin tsaro a watan Yuni kenan 6 daga cikinsu na wannan yankin. A taƙaice dai wannan yankin in ka rarraba yadda matsalolin tsaron suke a daban Najeriya kusan wannan yankin ne a gaba.
Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, Jolly Gresham ita ce wacce ta daidaita mana sauti. Sunana Hassan Maina Kaina ke sallama da ku, mu kasance lafiya.
A gaishe ka da tawagarka, to muna gab da buɗe maku layin waya ku kira ku bayyana ra'ayoyinku kan maudu'in da mai magana zai zaɓa da kansa. To ga ma kira daga Kaduna, wake kan layi daga Kaduna. To kamar yadda dai muka ce lambar da za a kira ita ce 2-0-9-0-6-8-0. To da alamar dai wake kan layi.
Hello,
muna jin ka.
Ibrahim Alaramma ne.
To Malam Ibrahim, muna jin ka.
To zan yi magana ne dangane da ƙarin albashin nan da aka yi na ma'aikata. Wanda gaskiya za mu iya cewa dai kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba. Idan har gwamnati ba ta ɗauki wasu matakai na daina hana hauhawan farashi.
Ci gaba. Muna jin ka.
Salamu alaikum.
To layin ka ya samu matsala, to bari mu je Katsina. Wake kan laya Katsina.
Salamu
alaikum. Wa alaikum assalam.
Barka da dare, an wani lafiya.
Lafiya lau daga Katsina?
Daga Katsina.
To muna jin ka.
Sunana Ashiru, yana kiran ka daga Katsina Kurshi Local Government.
To muna jin ka.
Eh, lalle yau Juma'a rana bayyana ra'ayoyinmu abin da ke damun mu ko?
Eh.
To zan yi magana a kan yan majalisunmu da suka rage ma sanata Ali Ndume makamin mai zawo.
To da alamar dai layukanmu muna fama da matsala. Wake kan layi a Kaduna?
Hello.
Hello, muna jin ka. Kaduna, Kaduna. Ko layin Kaduna ma akwai matsala.
Hello.
Hello, na Kaduna muna jin ka. To, wake bari mu je Katsina, to wake Katsina.
Hello.
Kai magana mana wake Katsina muna jin ka. Wake hello hello muna jin ka. Kana jin mu in ka idan kana jin mu to muna
jin ku.
To yi magana. To muna jin ka.
Ina alƙali Yusuf Abdullahi Dutse.
Ci gaba.
Daga Dutse. Yawa muna kira ga mai girma gwamna dangane da mas'alan nan ta daji ta karamar hukumar Dutse wanda aka yi encroaching an ci daji nan da yawa. Saboda gwamna ya zo yi mana taimako akan wannan domin ci gaban. Yawa an ci dajin nan over saboda haka kuma mu muna kira ga gwamnati ta taimaka mana a matsayin makiyaya na karamar hukumar Dutse babu wurin da za mu kiwo.
To da fatan sun ji wannan koki naka bari mu je Abuja. Wake kan layi a Abuja.
Assalamu alaikum warai Amurka, sunana Usman Dan Fulani, anguwar Rana Abuja tarayyar Najeriya.
To Malam Usman ci gaba.
To alhamdulillah a ra'ayina to Allah muna kira ga shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu to Allah ya dubi talaka yanayin da suke ciki ga gadar rayuwa ga rikin abin shi talauci ya yi yawa a kasa to Allah ana ta zubda jini to Allah muna so to Allah ya karkato hankali ne to Allah a kire kabilanci a kire siyasa don Allah a yi wa al'umma Najeriya adalci Allah ubangiji ya ba mu zaman lafiya.
To mun gode sosai. Daga Abuja bari mu je Ibadan. Wake kan layi a Ibadan.
Alamakini kuna magana hadisa daga sabon Ibadan jihar Oyon Najeriya.
Muna jin ka.
Abinda yake tafiya wato a Najeriya a zahirin gaskiya mu ba wai damuwan mu bane a ce wai sun rage albashi idan kuna jin haka kowa ya koma da kowa ne kan majalisa kowa ya koma mazaɓarci ai ya zan wa'anda suka zaɓe shi har suka je majalisa saboda haka su koma su yi talakawan da suka zaɓe su adalci babu ruwan mu da wani rage albashi rage albashin su da suka bari haifar da komai ba saboda haka su je su koma su taimaka wa talakawan da suka zaɓe su sannan kuma gwamnonin mu ya kamata su ma su taimaka wa talakawan da suka zaɓe su ba kowane abu za a tura wa gwamnatin tarayya kowane abu aka tashi a ce gwamnatin tarayya gwamnatin tarayya ai ba ita kadai suke shugaba.
To mun gode layin ka kai ma amma da alamar ka kusa gama daman daga Ibadan bari mu koma Kaduna. Wake kan layi a Kaduna. Wake kan layi a
Kaduna Najeriya.
Yawa daga murya muna jin ka.
To a da muke ji daga kamar fatar ki gari yaji a Kaduna Najeriya. Wato abuguji zan yi magana ne dangane da dokan kananan kuɗi da aka wasu yan cikin gashin kai. To wannan doka gaskiya muna so gwamnati tarayya ta maida zaɓe ya koma ƙarƙashin hukumar zaɓe ta ƙasa INEC amma gwamnoni idan su za su yi zaɓen nan wallahi cika ba cika cika ba ka ce ba kaci za su ci gaba da yi
kai nesa da rediyonka
kuma ce da manuwar za a zaɓe kaga in dai manuwar ne to gara ma kar wata jam'iyya ta tsaye da ɗan takara inda kawai za su yi abin da suke so ne su ci su ci su ɗan ɗan da ciyawunan su to fatan mu Allah ya sa ita gwamnati tarayya ta ce a maida zaɓen ƙarƙashin hukumar zaɓe ta ƙasa INEC cikin gaggawa fatan za ku tashi lafiya na gobe Adamu Jeje.
To mun gode Adamu Jeje mun gode ma kowannenku da ya bayyana ra'ayinsa kan maudu'in da ya zaba da kansa da fatan za a ci gaba da kasancewa da mu da wannan kuma muka wato to kamar yadda muka kamar yadda muku bayani da wannan muka zo ga ƙarshen shi wannan jin ra'ayi naku, sai dai ba za mu iya kawo muku wato takaitattun labarai ba. Masu sauraron mu dai haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku je mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye. Kafin mu yi sallama da ku, muna taya iyalan tsohuwar ma'aikaciyar sashen Hausa kuma shugabar mahasa a Radio Kano, Aishatu Sule, wadda za ta aurar da 'ya'yanta biyu, Salma Bello mai tama Sule da injiniya Usman Bello mai tama Sule, gobe Asabar a Kanan Dabo. Allah ya bada zaman lafiya da albarkar aure amin. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta taya ni gabatar da shirin da producer mu Julie Lazar Gresham da kuma injiniyan mu na yanzu, ni Ibrahim Ka'almasi Garba ke muku fatali.